الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبدا تفسير نوتا رمضان شكرا دبوديا داري هدو دا أربعين هدو هجرا من زون الله صلى الله عليه وسلم daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2023 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na biyu kuma muna cikin suratul an'am. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 5, yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 6, inda Ubangiji Ta'ala yake cewa alam yarau kam ahlakna min qablihim.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.
وبنجي تعالى ألم يروا شم بسغني بني ودن بصري إيماني با كم أهلكنا من قبلهم da yawa muka halakar da al'ummatan da suka zo kafin su waɗanda suka ƙaryata annabawansu. Makkannahum fil ard min qarnin wato na wasu jama'a. Makkannahum fil ard da muka ba su dama da yawa a bayan ƙasa malan numakkin lakum irin damar da bamu ba ku ba. Aka ba su dukiyoyi, aka ba su ƴaƴa, aka ba su ƙarfi da gine-gine da sauransu. وارسلنا السماء عليهم مدرارا سنن muka saukar musu da ruwa daga sama midiraran mai bibiyan juna daga wannan sai wannan babu fari. وجعلنا الانهار muka sanya koramu wato ruwa mai gudana tajri min tahtihim da suke gudana a karkashin gidajen su ba sai sun tafi neman ruwa ba. Fa ahlaknahum bidhunubihim da suka ki su yi imani sai muka halakar da su da sababin zunubansu saboda sabawa Allah da manzonin Allah da suke yi. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin sannan wa ansha'na muka halicci qarnan wasu jama'an akharina daban ba su ba min ba'dihim bayansu. Anan Ubangiji Ta'ala yana fadakar da kafure waɗanda ba su yi imani da Allah ba, ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa fa an yi wasu mutane irinsu waɗanda ma suka fi su da suka kangare ɗin ba su yi imanin ba, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halakar da su. Shi yasa nan Allah ta'ala ya ce ba su gani ba ne ko ba su sani ba, ai da yawa muka halakar da wasu jama'a kafinsu wanda mun ba su dama irin damar da ba mu ba su ba. Mun ba su dukiya, mun ba su ƴaƴa sama da dukiyan da aka bawa kafirin Makka, sama da ƴaƴan da aka bawa kafirin Makka ko kafirin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda ƴaƴa da dukiya abun alfahari ne. Wasu ma sun rudu da wannan, suna ganin cewa tunda suna da ƴaƴa da yawa, suna da dukiya da yawa, to ai Allah yana son su ne shi yasa ya ba su. Saboda haka kamar yanda a nan duniya aka fifita su akan musulmi da ƴaƴa da dukiya, to suna ga alahiran masu ƴan gata ne za a fifita su akan musulmi. Wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabin, suka ce mun fi kowa dukiya, mun fi kowa wato arziki, saboda haka mun fi kowa ƴaƴa, to ba za a azabtar da mu ba. Sai suka rudu da wannan, ba su san cewa ranar alkiyama da ƴaƴa da dukiya ba su amfani. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, rana ce da dukiya da ƴaƴa ba su amfani sai wanda ya zo da zuciya kuɓucacciya daga shirka. kubucacciya daga kafirci, kubucacciya daga munafurci. Zuciyar da take cike da imani, take cike da son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin wannan zuciyar ita ne kawai take amfani. Amma don an baka yaya da dukiya, waɗannan ba za su amfane ka ba. Ranar kiyama rana ce da mutum yake gudun yayan ma. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني متون زي غدوة دنوانسا زي غدوة بابانسا زي غدوة مايفياسا زي غدوة مامانسا زي غدوة آيانسا ينا غنين سما غدو زي بابوني أمباني دا سمسا إيمان كشيني زي مكا واتو زي مكا أمباني إدن كنا دا إيماني تو إيمان كا دي زما سببين كشغاء الجنة كما ونما wanda yake da imanin har ya cece ka idan danka ne ko babanka ko mijinki ko makamancin wannan. To amma idan mutum bai da imani duk babu yanda ka iya da shi, wannan yawan dukiya da yawan ƴaƴa kada ya rude ka, ko da ya rude ka kai aikin banza, domin ba su amfanar da waɗanda suke wato ainihin kafin ku ba. Haka nan Allah ta'ala ba su yawan wato rayuwa, suna rayuwa shekaru da yawa biye da wato al'ummatanmu na yanzu. Mutum zai rayu shekara 3000 ko fiye da haka ma. Idan ka dauki annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, Allah ya ba mu labarin sa Al-Qur'ani, shekara 950 yayi yana kiran mutanensa zuwa ga musulunci suka kisu musulunta. Shi din yana raye, su ma suna raye. To Allah ya ba su irin wa'annan dukiyoyin, a irin wa'annan rayuwar. Amma duk da haka bata hana Allah ta'ala ya azabtar da su ko ya halakar da su ba. Allah ya ba su runduna, ya ba su alfurma, ya ba su du abin nan mulki kamar irin mulkin Fir'auna da makamantansu. Amma duka wannan bai hana Allah ta'ala ya kama su ya azabtar da su ba, saboda sun ki su yi imani da Allah kuma sun ƙaryata manzonin Allah. Kamar Adawa, mutanen annabi Hudu, Samudawa, mutanen annabi Salihu, Fir'auna da jama'arsa, mutanen annabi Musa, Ubangiji ta'ala ya maimaita kisoshinsu dewa a cikin Al-Qur'ani, kuma ya faɗi irin ƙarshensu, yadda ƙarshensu ya zama mara kyau, domin ya zama wa'azi ga wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin suratul Fajr Ubangiji ta'ala ya ce, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad. Ubangiji subhanahu wataala ya halakar da wa'annan mutanen, kai izina ka lura da irin wannan abin da ya faru da wa'annan al'ummatan. Adawa, wanda kakansu shine Irama, Allah ta'ala ya halakar da su, waɗanda suke da gine-gine mai tsawo. A yanzu ba a yi wanda zai wani gini mai tsawo irin su ba. Ubangiji subhanahu wataala ya halakar da su da iska, wa amma adun fa'uliku birihin sarsarin atiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. الله تعالى هلك دسو دا إسكا بكرار يا مرأ البركة ثم أنقما دسو. هكذا سموداوا الله تعالى يتي بكدلا باري يندمك إذا سموداوا با ودن دسكي سسكن دو أسوسو يجدا جي متسوية سامقاتن دوس إيرن وانن أجيجي ya je ya sassake shi, ya ciki da falo da banɗakinsa da komai da wurin putawansa. Haka za ka ga gidajensu a ciki. An yi irin wa'annan mutane. Akwai wani gari sunansa Betara a Jordan. Ko yanzu idan ka je za ka ga irin Turawan da Turawan Italy wanda suka zauna a wannan wajen, suna sassaka dutse, suna ɗakuna da gidaje da stadion ɗinsu da komai da komai irin wannan. To wannan bai kai ma na Samudawa da Adawa ba, amma daga duniya ana zuwa kallon wato ainihin waɗannan wurare. Idan ka je irin wannan wurin sai ka ɗauka ma ba a duniya ba kake. To yaya irin na Samudu kuma da irin Adawa? Ubangiji ta'ala ya halakar da Samudawa da tsawa guda ɗaya, wanda ya sa mala'ika Jibrilu ya musu, da aka musu tsawa kawai shikenan. Fa amma Samudu fa uliku bi taqiya, saboda haka an halakar da su shikenan sun tafi. Kalli Fir'auna, mabocin turaku, wanda ya nuna ƙarfin mulki, yana da turaku, in ya zo zai azabtar da mutum, ya ɗaure ƙafansa da wannan turkin, ya ɗaure hannayensa da wannan turkin, haka yake azabtar da mutum. To amma a ƙarshe me ya faru? Allah ta'ala ya halakar da shi da ruwan teku, ruwan tekun kogin Maliya. Haka nan ya nitse kuma yana ji yana gani har ya halaka. Allah ta'ala ce, na saukar musu da nau'i nau'i na azaba. Da ya gama bayani sai ce, inna rabbaka labil mirsad, ubangijinka yana madakata. mana idan kai naka bai faru da kai a nan duniya ba Allah yana jiran ka a lahira idan ka je zaka samu azabarka a lahira duk wanda bai yi imani ba kar ya rodo a nan duniya wai yana jin dadi yana walwala ko yana da dukiya ko shugabanci ko kuma yaya ko su jama'a da yake alfahari da su a'a idan ka rodo da wannan kai aikin banza domin inna rabbaka labin mirsad ubangijinka yana madakata yana tun yana jiran ka sai ka jira na kiyama sai ya kama ka yayi maka hukuba kuma wanda ta cancance ka saboda haka Allah subhanahu wataala yana gargadin mu da wannan sannan ubangiji subhanahu wataala ya ce wa arsalna samaa alaihim midirara mun aika musu da ruwan sama akan su mai bibiyan juna saboda ruwan sama ni'ima ce ruwan sama rahama ce da take saukowa daga sama wanda Allah ta'ala yake saukar da ita to suna da ruwa ba su da fari da za a dauke ruwa na shekara ɗaya ba a yi ba to da sai an shiga halin kakani kai a duniya saboda haka abincin da za a ci ma zai yi wahala to Allah ta'ala ya ba su wadata na ruwan sama ba su da matsalan ruwa wato Allah ta'ala ya ambaci as-samaa ruwan sama da as-sama wato sama saboda daga sama ne ruwan yake saukowa kamar yadda yake wa anzalna minas samai ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarkakewa daga sama to shikenan sai a ce masa sai a ce ainihin ruwan saman kawai sai a ce masa as-sama wato wannan wani ilimi ne na balaga shi yana cikin al-majaz wato majazi ne al-aqli saboda haka an ambaci wurin da ruwan yake fita amma kuma ana nufin ruwan din gaba daya shi yasa a cikin suratu nu ubangiji ta'ala ya ce wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara Allah ta'ala yace idan kuyi istighfari idan kuna istighfari za a saukar muku da ruwan sama sai yace yursil as-samaa 'alaykum midrara ya ambaci ruwan da ainihin sama saboda ruwan daga sama yake zuwa ba a ce matar ba to Allah ta'ala ya faɗi wannan diwa ci al-Qur'ani kuma larabawa suna faɗan haka din wani balarabe yace wabannan idza nazala as-samaa bi ardi qaumin ra'aynahu wa in kanu gibaba idza nazala as-samaa yace wa in sama ta sauko a kasar mutane yana nufin in ruwa ya zuba ya sauko a kasar mutane ko a gonakan su ciyawa ta tsiro sai mu kiwace gonan koda ba sa so to kenan as-samaa ana nufin wato ainihin ruwa ne sannan Allah ta'ala ya ba su koramu tajrimin tatihim wanda suke gudana a ƙarƙashin gidajensu ita ma wannan ni'ima ne a ce akwai koramu a cikin gari shi yasa kasashen da suka ci gaba sai kaga suna jawo kogi a cikin gari duk in kai yawon duniya duk garin da ya ci gaba sai kaga ana jawo kogi sai yazo ya keta gari saboda haka wannan ado ne kuma abu ne na amfani saboda haka idan ana son a shiga kogin tun daga cikin gari za a yi wa jirgin ruwa lodi a masa lodi har ya je ya fada cikin teku ko kuma kogi shikenan ya tafi wannan duk garuruwa da yawa suna da shi kuma sannan har ma ana kulliya da shi kamar yanzu London sarauniyar Ingila tana wani irin hawa ba hawan dawakai ba hawan jiragen ruwa akan irin wannan ruwa din a dinga zagayawa abun sha'awa ana abun nan ana kallo to wannan ci gaba ne to wannan ci gaban sun same shi tun a wancan lokacin an ba su koramu ruwa da yake gudu a tsakanin gidajensu ba su da wannan matsala din ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana irin ni'imomin da ya musu amma duk da haka da suka kafircewa Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce sai ya halakar da su fa ahlaknahum bi dhunubihim muka halakar da su da laifuffukan su da sabawa Allah da sabawa manzonnin Allah da ƙaryata manzonnin Allah subhanahu wataala idan kaga Allah ya halaka mutane to dama ya halaka su ne da sababin laifin su don Allah ba azzalimi bane wama rabbuka bizallamin lil abid Allah baya zaluntan bayinsa inna Allah la yadhum mithqala zarra Allah baya zalunci koda da kwayan zarra yace ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya haramta wa kansa zalunci kuma ya lalle ya sanya zalunci ya zama abun harantawa a tsakanin wato ainihin mutane to duk jama'an da kaji Allah ta'ala ya halakar da ita to ko shakka babu wannan al'umman ta taba Allah ne ma'ana ta saba wa Allah subhanahu wataala a cikin suratul ankabut ubangiji ta'ala ce fa kullan akhadna bi dhanbi faminhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akazathu sayha wa minhum man khasabna bihi al-ard wa minhum man agharna wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun ubangiji subhanahu wataala yace kowanne daga cikin waɗannan al'umman mun kama su ne da sababin laifuffukan su wato su suka jawo aka halakar da su daga ciki akwai wanda muka musu ruwan duwatsu sune ainihin wato adawa a cikin su akwai wanda tsawa kawai ta halakar da su sai gashi sun durkusa kawai suna durkushe sune ainihin wato mutanen abun nan annabi salihu sune samudawa akwai wanda muka kisfe kasa da su kaman karuna da jama'arsa kawai kasa ne ta haƙiye su kawai shikenan sun zama tarihi da shi da dukiyansa da komai da komai wurin ya zama kogi yana nan abun nan a birka a wani state da ake ce masa fayyum a kasan Egypt in kaje za a ga ruwa ne wanda yake dagulalle shikenan su ma an gama da su daga cikin su akwai waɗanda wato muka nitsar a cikin ruwa wato su ne kaman fir'auna da jama'arsa kenan an nitsar da su a cikin ruwa kamar mutanen annabi Nuhu ruwan tufani aka yi ya dinga ɗaukan su kawai ruwa ya cinye su gaba ɗayansu to kaga dukkaninsu suna cikin waɗanda Allah ta'ala ya halakar daga cikin wanda Allah ta'ala ya halakar da tsakuwa akwai mutanen annabi Lutu wanda Ubangiji ta'ala ya sa mala'ika Jibril ya ciccibi alƙariyar Sodom sai da sama da ita sannan ya kifo ta kuma aka bi su da ruwan duwatsu shi ma wurin ya zama kogi ana ce masa al-bahrul mayyit macaccen kogi shine dasi wanda ba abin da ke rayuwa a cikinsa Allah ta'ala ya ce dukkaninsu mun kama su da laifuffukansu ne ba mu zalunce su ba Allah ta'ala bai zalunce su ba sai dai su ne suka zalunci kawunansu da suka ki su yi imani da Allah da suka karyata manzanni sai Allah ya kama su to waɗannan mutane fa sun karyata manzannin Allah ne waɗanda ba su kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ba to ina ga wanda ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan gargadi ne ga wannan al'umma ga dukkan wanda bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa'ancan sun fi ku karfi da dukiya da ci gaba kuma sun karyata manzonnin da ba su kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daraja a wurin Allah amma Allah ya halakar da su to ya hukuma idan abun naku bai same ku a duniya ba to ku sani kuma inna rabbaka la bil mirsad Allah yana madakata ana nan ana jiran ku wato ainihin a lahira sai Allah ta'ala ce summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin sannan bayan su ko muka kirkiro su mutane ubangiji ta'ala goni mai halitta in ya halakar da wannan jama'a sai tashi wata su ma ayin suka bidire aka halakar da su sai a sake halittan wasu haka Allah ta'ala yake yi wa'annan suna mai gurbin wa'annan suna mai wato ainihin gurbin wa'annan kuma dukkanin su saboda Allah ta'ala ya jarrabe su da wato sako da zai aika manzonin sa da su wanda ya bi shikenan wanda bai bi ba kuma za a halakar da shi haka Allah ta'ala ya yi to waɗannan al'umman ma idan ba su bi Allah ba ba su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Ubangiji ta'ala in ya ga dama zai halakar da su kuma ya kawo su mutane a cikin suratul nisa'i Allah ta'ala ce in yasha yuzhibkum ayyuhan nasu wa ya'ti biqaumin akharin wa kana Allahu ala zalika qadira Allah ta'ala ce in ya ga dama zai tafiyar da ku ya halakar da su da ku da nau'i irin na halakarwa ko ne ya ga dama domin kowa da aka halakar da shi nasa halakarwan daban-daban Allah ta'ala ce in naga dama zan tafiyar da ku in zo da wasu mutanen daban kuma Allah ta'ala mai iko ne akan wannan ba ci annama amru idza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun in Allah yana nufin zai ce abu kasance ne kawai sai ya kasance saboda haka ba kai ba irin ka bane ba sai ya shirya runduna ta yaki ba kawai zai halakar da su take to wannan al'umman ma in bata yi imani ba bata yi wa Allah da'a ba Allah zai iya halakar da ita a cikin suratu Muhammad yace wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kuka juya baya Allah ta'ala zai musanya wasu mutane daban ba ku ba sannan ba za su zama irin ku ba sai a tafiyar da ku Allah ya kawo waɗanda za su yi masa da'a waɗanda za su kaurace wa saba masa wanda za su masa tauhidi waɗanda za su masa biyayya Allah ta'ala in ya ga dama zai yi haka in bai yi ba ma dai yana da ikon yayi sannan kuma talala ne ake wa dukkan mai sabon Allah idan yaje lahira Allah ta'ala yana jiran sa azabarsa tana nan tana jiransa ta lahira kuma ta fita duniya sai ubangiji ta'ala ya ce walau nazzalna alayka
kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin
Ubangiji ta'ala ce walau nazzalna alayka kitaban ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam da za mu saukar maka da littafi fi qirtasin a cikin takaddu wato alqur'ani nan ya sauka kamar yanda muke ganin sa haka don ba haka ya sauka ba wahayi ne ake saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi malaika jibril ya koya masa shi kuma ya koya wa sahabbai amma ba yana rubuce ne a cikin takadda ba haka Allah ta'ala har ya gama saukar da alqur'anin sa sanuqri'uka fala tansa a karantar da shi ko bai zai manta ba to sai kafirai sai suka ce to wai me yasa shi qur'ani bai zai sauka ba dungurungun a cikin takaddu kamar irin yanda attaura da injila ta sauka a saukar da shi a haka mana to shine ubangiji ta'ala yake musu raddi yace walau nazzalna alayka kitaban da za mu saukar maka da alqur'ani fi qirtasin a cikin takaddu falamasuhu su shafa shi bi aidihin da hannayensu laqala alladhina kafaru da kafirai da su ce in hadha illa sihrun mubin wannan ba komai bane face tsafi ne mabayyani wato ko an musu hakan din ba za su yi imani ba sun nemi a musu amma da za a sauko da yace kai wannan sihiri ne wannan tsafi ne ba za su yi imani ba to saboda haka wannan neman da suka yi ta'annuti ne don taurin kai ne kai ba sun sa alqur'ani gaskiya ne inda alqur'ani ba gaskiya bane da sun zo da irinsa da wani ma sai koma gefe je rufe kansa ya tsara irinsa da cikin kafiran nan wani ya san in ya bata shekara 50 zai wani littafi irin alqur'ani da tsarinsa da fasaharsa da balagansa da dadinsa wallahi da wani yayi kai koda da su wadu su dubbune da sun yi don ubangiji ta alaka dubanance su ko ba su yi ba to amma tunda suka kasa kawo irin alqur'ani ta ai kuma shikenan magana ta karin kuma koda za su nemi aljani su hada kai da aljanu ba mutane kawai ba Allah ta'ala ce ba za su iya ba kullu in shama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira mutun da aljanna za su wadu akan su zo da irin wannan alqur'ani ba za su iya ba koda shashin suna taimakon shashi har yanzu duk duniya babu wani littafin irin alqur'ani kuma babu littafin da ya samu kariya irin alqur'ani baka isa ka canja shi ba gashi na a kasuwa ana sayarwa amma baka isa ka ce bari in bare wannan bari in canja wannan lafazin in ce baka isa ba Allah ya riga ya dau alƙawari ya ce innahu la kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfi littafi ne kakarau ba wanda isa zo da irinsa kuma barna ba ta shigansa ta gaba ko ta baya baka isa ka canja wani abu ba inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alqur'ani ko mu ne zamu kare alqur'ani saboda haka wannan kawai ya isa tabbatar cewa alqur'ani daga Allah ne amma kafirai ba wai a zuciyarsu haka bane da baki sai su ce ai wannan tsafi ne wannan bokanci ne wannan tatsuniyoyi ne na mutanen farko su ce ai wannan waka ne ba abinda ba su faɗa ba ubangiji ta'ala a cikin suratul haqqat yace innahu laqawlu rasulin karim وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين القران magana ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da ita ta hanyar wahayi Allah yayi wa malaika yuru wahayi malaika yuru wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi kuma ba magana ce ta mawaki ba amma ba kwa imani sai yan kadan inda waka ne kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mawaka da yawa wanda suke waka da su zo da littafi irin qur'ani mana ba za su iya ba kuma Allah ta'ala ya kaddara manzala ta sama bai ma iya waka ba bai zai iya ba ko ya nemi ya tsara wani waka bai zai iya ba dama ba a san shi da waka ba balle tana a ce ya shi ya tsara abunsa babu wannan sannan ba magana ne na boka ba boka an san shi an san irin sajjainsa da sauransu manzala sama ba boka ba ne shi yasa Allah ta'ala ce kadan ne ma kuke wazantuwa ta yaya za ku ce bokanci ne alqur'ani ko manzala ta sama boka ne wannan saukarwa ne daga ubangijin talikai akwai lokacin da suka yi mitin da Al-Walid ibn Mughira to yanzu wani shi suka ce wani sharri zamu kulla wa Muhammadu ta yanda mutane za su tsarke shi sun san fa sharri ne to ne yace to mu ce mawaki ne sai Al-Walid ibn Mughira ya ce kai ina bara su yadda ba ai an san mawaka kuma shi ba san shi da waka ba ai an san irin kafiya na waka in kai waka an san menene waka wannan bai kama da waka ba ku canja dai so ne yace to mu ce boka ne a kar ku ce boka ne idan kun ce boka ne ai ba a san shi da sajai irin na bokaye ba irin maganganun bokaye ba ba san shi da wannan ba nan ma za a ƙaryata su to mu ce makaryaci ne ah to ai kuma tun kafin ma yace shi manzo ne an masa laqabi da al-amin cewa amincaccen mutum ne so da haka nan ma ba za a yadda ba so ne yace to abinda zamu yi mu ce kawai tsafi ne sai yace to dama dama saboda tsafi ana iya yin sa ba tare da an sani ba buya ake yi shi yace suka ce to shikenan kawai mu ce tsafi ne kawai sai suka tafi akan cewa tsafi ne kawai saboda haka wannan duka kame kame ne duk wanda ya karanta alqur'ani yaji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya san cewa wato ba matsafi bane a cikin suratul hijr ubangiji ta lace walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu sukkirat absaruna laqalu nahnu wa laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun masfurun wato wasu abubuwa ne suke ta nema wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al'ada bai zai yi ba suna son a bude musu kofa daga nan ƙasa su shiga sama saman nan su je su huda su shiga ginenniyan sama su ga cewa su ga ya saman take in kai mana haka za mu yi imani Allah ta'ala ce da za a bude musu kofa daga saman ya zama su wuni suna shiganta wannan ya shiga wannan su je su ga duk abin da ke cikin saman wallahi da sun ce ai an mana rufa ido ne sai su ce kai wannan rufe mana ido akai kai mu fa mutane ne da aka wa sihiri sai su ce sihiri aka mana muna nan a Makka bayin da muka je amma an nuna mana cewa mun haura sama da ba za su yi imani ba so da haka duk abin da za a musu ba za su yi imani ba haka ubangiji ta'ala a cikin suratul isra'i sun nemi cewa wato ya dan yanko musu wani yanki na sama wai ya bantaro musu sama mana ta dan fado su ga yanayin kalan ginin sama ka duba ta'annuti mana wai su ga irin kalan ginin kaman kai ne kai gidanka ba a ce ka dan bantaro block a ga kalan block din gidanka wai ya haura sama ya je bantaro musu sama ko ya sa sama ta dan bantaro ta fado kasa domin su ga irin nau'in abubuwan da aka gina wato ainihin kasa da ita to sai ubangiji ta'ala ya ba su amsa a cikin suratul tur yace wa in yaraw kisfam minas sama'i saqidan yaqulu sahabun marku da za a ballo musu wani bangare na saman ma ya fado da ba za su yi da za su ce kai wannan wani gajimare ne mai hauhawan juna da sai su ce gajimare ne ya fado amma ba za su ce wato wani bangare ne na sama ya fado ba saboda haka kenan duk yanda kai da su dai ba za su me ba ba za su yi imani ba ba za su yi imani ba saboda haka duk abin da suka nema ta'annuti ne kawai neman kawai rikici ne amma ba neman hujja bane hujja ta kare alqur'ani kawai ya isa dalili na kai imani tunda kai balarabe ne amma ba za ka iya zuwa da wani abu irin alqur'ani ba ba za ka iya ba da fasahan maganan da balaganta baka isa ba in kace za ka jirkita alqur'ani ba za ka iya ba duk yanda kai gashi ana saida shi a kasuwa baka isa ka je ka canja shi ka babbata shi ka kawo kasuwa ka ce kai ga wani kalan alqur'ani ana sayarwa ba kuma koda kai shi irin kalan da ake sayarwa ana budewa za a gane cewa gashi gashi kai kuskure anan koda ma a bisa kuskure kai kuma da ganganci baka isan ka ba Allah ta'ala ya dau alƙawarin wato ainihin kare littafin sa to sai ubangiji ta'ala ya ce
waqalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqdiya al-amru thumma la yunzarun ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون
وبنجي تعالى ايتي ولو نزلنا عليك امنا وقالوا لولا انزل عليه ملك سكتي وان شي منزو ني ا سوكر مسا ده ملائكه منا يدين غبين سدو ان ده يتي شي منزون الله ني ملائكه يتي اي غسكيا ني للي ده غسكي ني ده ان ده يجي دعوى yayi wa'azi sai malaika ce duk abin da ya ga muku nan gaskiya ne ku yi imani wai da ai haka mana Allah ta'ala ce walau anzalna malakan da zamu saukar da malaika ya zama manzo la qudiyal amru wato da an hukunta al'amari thumma la yunzarun sannan ba za a saurara musu ba ma'ana da an halakar da su inda malaika za a aiko to da duk wanda ya kafirce wa malaikan bai yi imani da shi ba halakar da shi kawai za a yi to kenan rahama ce ta ubangiji ta'ala sai ya aika mana manzo irin jinsin mu wanda zaka iya zama ka tattauna da shi yana ciwon kai kamar yadda kake ciwon kai yana zazzabi kamar yadda kake zazzabi yana cin abinci kamar yadda kake cin abinci yana zuwa kasuwa kamar yadda kake zuwa kasuwa yana ainihin wato abubuwa irin wanda dan adam yake yi shikenan kenan shi ma yana shan wahala kamar yadda kake shan wahala sai kuma yace kai wannan abu kuma shi ma yana yi kaga wannan rahama ce yasa ubangiji ta ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin Allah ta'ala yi wa mu'mine baiwa da ya aiko musu manzo daga kawunansu jinsinsu dan adam irinsu domin ya zo ya koya musu ayoyin ya karanta musu ayoyin alqur'ani ya koya musu alqur'ani ya koya musu sunna kafin zuwansa a cikin bata suke suna cikin bata to Allah ta'ala ya aiko manzo a cikin suratul furqan ubangiji ta'ala ya ce wa qalu ma li hadhar rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila alayhi malakun fayakuna ma'ahu nazira suka ce me yasa ne wannan manzon yake cin abinci kuma yake zuwa kasuwa dan Allah yanzu cin abinci ma ya zama matsala zuwa kasuwa ya zama matsala me yasa in manzo ne me yasa zai ci abinci kawai dinga jin ya koshi mana kawai ba sai ya ci abinci ba to ai mutun ne dole ko kuma ba wani manzo da aka aiko face yana cin abinci yana zuwa kasuwa me yasa yake yin haka wai kuma to da a saukar masa da wani mala'ika man wanda zai dinga wa'azi tare da shi yana gargadi tare da shi wato ya samu wani waziri kamar mala'ika jibrilu yana zuwa yana karfafa shi to da Allah zasu iya ganin mala'ika ne ba zasu iya ba ba zasu iya ganin mala'ika ba saboda haka wannan kawai suna fada ne ba wai dun ba su gane inda gaskiyan take ba sun gane inda gaskiyan take amma kawai suna yin ta'annuti ne wai don su kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa Allah ta'ala sai yace walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walau ja'alnahu malakan da mun sanya shi ya zama mala'ika shi manzon da za a aiko din laja'alnahu rajulan da sai mu maida shi mutum bai zai zama asuran mala'ika ba domin mutum bai isa ya ganshi asurarsa ba wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya isra'i da mi'raji sai aka bashi dama ya ga mala'ika jibrilu sau biyu yana ganin sa asurarsa a yanda yake a mala'ika yace ya ganshi da husittu mi'ati janah ina da fukafukai 600 kullun qassad dal ufuqa kone fukuke ya toshi tsakanin sama da kasa to fukuke daya toshi tsakanin sama da ya rufe tsakanin sama da kasa kuma yana da guda 600 ya za kai ka ganshi ai sai dai annabin Allah in Allah ya bashi wannan mu'jiza shi yasa mutanen da suka je suka fitini annabi Lut lokacin da mala'ika Jibril da Isra da Mika'il da Israfil suka je da su halakar da alkariya suka haura katanga wai da sun dauka samari ne don sun je a suran samari wai da su je su yi luwadi da su to shikenan da suka aka bar su suka shiga mala'ika Jibril yace wa annabi Lut karka daga hankalinka mun fa mala'iku ne jale su shigo suna shigowa da mala'ika Jibril dan karkada musu kufukin sa dan kadan gabadayan su suka makance suka halaka so da haka mala'ika ba abun wasa bane Allah ta'ala ya ce da za mu aiko mala'ikan to sai dai mu maida shi ya zama asuran mutum namiji kuma wala labasna alaihim ma yalbisu da kuma mun rikitar da su kaman yanda suke rikitar da kawunansu menene rikitar wanda sai su ce ah tayi wannan mutum ne irin mu ai ba za su yadda mala'ikan bane in asuran mala'ika yake ba su isa ma su zo kusa da shi ba kila in sun ganshi ma faduwa da su kowa zai fadiye su ma to ya za a aiko ya za a isar da sakon kaga bai zai yi ba idan aka maida shi asuran mutum kuma idan suka ganshi sai su ce ai wannan mutum ne irin ku yana cin irin abin da kuke ci dan me yasa za ku yi imani da shi to kaga kenan da an rikitar da su kamar yanda suke rikitar da wato ainihin kawunansu saboda haka ubangiji subhanahu wataala bai aiko mala'ikan ba saboda bai dace da ainihin mutane ba kuma da akwai mala'ikun ne a bayan ƙasa su ma sai a aiko musu manzon su mala'ika kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul isra'i qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula to gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam da a ce akwai mala'iku suna tafiya a bayan ƙasa a nitse to da sai a aiko musu mala'ika manzo a su kan da su iya rayuwa da shi so da haka da sai ya zama mala'ika kuma manzo kuma mala'ika to amma babu mala'ikun mutane ne to tunda mutane ne ai ba za su iya kallon mala'ikan ba za su iya zama da shi ba amma idan mutum ne fa za su zauna da shi manzala sai sama fadansa sai a zo a kewaye shi yayi wasa da dariya da su ya ci abinci da su har ma ya goyi mutum a bayan jaki yayi tafiya da shi ko a bayan doki kaga mutum ne to in malaika ne fa ya zaka yi bisa yi ba ya jagorance su a wajen yaki su bi shi in malaika ne in wani ya ganshi zai fadi ya suma kuma da malaikan zai zo a surar sadin kuma su yadda malaikan ne ma to da da su ce kai wannan addinin ai sai malaiku in ba malaika ba zai iya yin wannan zasu ce ba za su iya ba ai wannan ba aikin dan adam bane sai malaika to amma tunda dan adam ne yazo da shi kuma shi din ma yayi kai ma dan adam ne baka da hujjar da zaka fadi wannan so da ka ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana cewa duk abin da suka neman nan cewa wai sai an musu kafin su yi imani to da za a yi musu ma ba za su yi imani ba duk mu'jizozin da suka nema shi yasa a cikin suratu yunus Allah ta'ala ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim wato wadanda kalmar Allah ta tabbata akan su cewa ba za su yi imani ba mutane ne wadanda Allah ta'ala zai azabtar to wadannan mutane duk yanda kai da su ba za su yi imani ba koda zaka zo musu da kowace irin aya da kowace irin mu'jiza duk abin da suka nema a musu na mu'jiza to da ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai radadi mutane annabi Musa meye ne ba a musu ba sanda ta zama maciji a zo a yi tsafi sanduna duk su zama macizai da igiyoyi annabi Musa ya sake sandansa ita kadai ta zama maciji ta hade dukkan macizan sun gaba daya amma sun yi imani ne ba su yi ba so da haka abubuwa da yawa amma lokacin da aka daga dutse a sama katon dutse in ka daga idonka zaka ganshi gashi nan zai fado akan ka aka ce ku rike at-taura ku yi aiki da ita in ba haka ba za a sako muku wannan dutsen ku halaka dukkanin su sai suka ce sun yadda za su rike at-taura din saboda sun ga wahala to kenan da a ce za a ce za a yi ruwan wuta a sama al'umman nan ta daga idonta ta ga cewa ga ruwa nan zai sako kamar yadda hadiri yake daurowa sai ai hadirin wuta to da duk wani kafiri sai ya imani a bayan kasa saboda ya tabbatar in bai imani ba za a masa ruwan wuta to amma inda za a yi hakan kuma ai imani bai zai daraja kamar yadda yake daraja yanzu ba sai ya zama wahala ne kawai ta saka musulunta kowa ma ya zama musulmi amma a gaya a maka bayani da dalilai da hujjoji na hankali da na shari'a ka fahimci inda gaskiyar take ka bita to wannan shine daraja kuma Allah ya kebance wasu bayinsa da yake so ya ba su imani wannan shine daraja kai in ka gawa gare ka ganka musulmi ka ganka mu'mini ka san Allah yana son ka inda ba ya son ka sai mai da kai arni sai mai da kai bautan gunki ko mai da kai yahudi ko banasari to amma saboda yana son ka sai baka imani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti al-imana illa liman yuhibbu Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so amma baya bada imani sai ga wanda yake so to kaga imani abu ne mai daraja اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا كقول الله تعالى دون الله بدا بذاك مسلون تمام دا بذاك كذا مشريه با الله تعالى نيتي مكيكا سي كذا مشريه كذا مباون الله يسو قد نسوان سأكنك أما دا الله زي كوتي يبتدق لمرينك والله بك إساك إيماني وان baka isa ka zama musulmi ba saboda haka sai ka gode wa Allah sai ka gode wa Allah akan wannan manzon Allah yana cewa ya Allah mun gode maka da ka shiryar da mu ba don kai bada ba mu samu shiriya ba saboda haka ka gode wa Allah da ya dora ka akan wato ainihin shiriya ubangiji ta'ala ya ce da a ce zai aika mala'ika ya zama manzo da sai zai zo a suran mutum domin baka isa ka matso kusa da shi ba kuma sannan idan yazo a suran mutum kuma kafirin da su ce to ai wato ya za a yi ma a aiko mana mutum kuma ba za su yadda cewa mala'ika bane za su ce mutum ne irin mu saboda haka sai ya rikitar da su kamar yanda suka rikitar da wato ainihin kansu ba za su iya wato ainihin matsowa kusa da shi ba sai Allah ta'ala ce wala qadistu zi'a bi rusulin min qablika
wala qadistu zi'a bi rusulin min قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون
وبنجي تعالى يتي ولقد استهزئ برسل من قبلك أنا با من زون الله صلى الله عليه وسلم حقوري يا رسول الله أيوة وسمن زنين إذ جلنتي كافينك ko da an yi maka karka damu karka daga hankalinka kuma da suka yi izgilanci wa manzonnin fa haqa bil ladina sakhiru minhu wadanda suka yi izgilancin ma kanu bihi saziun abinda suka kasance suna izgilancin da shi na azaba fa haqa sai anyen ya sauka akan su suna cewa mu kana cewa azaba azaba in ba mu yi imani ba azaba za ta sauka mana to ina azaban take suna cewa sun gaji da gafara sa ba su ga kaho ba sun yi izgilanci kala kala amma duk wani wanda ya izgilanci tunda Allah ta'ala ya kama shi abinda suke izgilanci da shi din cewa ai azaban ma babu ita ƙarya ne ba gaskiya bane to tunda azaban ta zo ta same su Allah ta'ala ya kama su annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon manzo wanda Allah ta'ala aiko kafin sa an yi annabawa amma awwalur rusul da aka aiko shi zuwa ga mutane manzo shine annabi nuhu kamar yadda ya tabbata a hadisin muslim ingantaccen hadisi to lokacin da yazo ya kira mutanensa zuwa ga musulunci su zo su yi imani da Allah da kalmar shahada ai ba su yi ba kuma shekara 250 yana kiran su me suke yi izgilanci suke masa wa qalu la tazarunna ahlihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر كركو برغما كانكو كركو بر ود ده يعوق ده نسر suka dinga izgilanci cewa kai toshe kunnen su ma suke yi idan Allah idan manzo sama idan annabi nuhu yana musu wa'azi sai su toshe kunnen su domin kar su ji su rasa tufafin su haka su rufe fuskan su wai kar ma ya ga su don kar su yi mai ma'ana shiriya tana bin su suna gudunta tana bin su suna gudu a ƙarshe me ya faru Allah ta'ala yace annabi Nuhu ya sassaka jirgin ruwa za a dauki iya waɗanda suka yi imani sune za su tsira za a yi ruwan tufana ruwan tufana shine ruwa mai yawa wanda yafi karfin al'umma to da yazo yana sassaka jirgin ruwa sai suka zo suna masa izgilanci Nuhu an koma kuma kafintanci da'awar ta gagara jiya kana annabi yau kuma ka zama kafinta abun ya gagara ne suna masa dariya suna masa izgilanci haka suke wucewa shi ko annabi nuhu yana cewa in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun idan kuna mana izgilanci a yanzu kuna mana ba'a to mu ma akwai lokacin da za mu muku ana nan kuwa shikenan da jirgin ruwa ya gama wato aka gama kera shi annabi nuhu yayi addu'a yace rabbi la tazal ala al-ardi min al-kafirin ad-dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara Allah ta'ala ya gaya masa a wata sura yace ba wanda zai sa innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman ba wanda zai sake imani a cikin mutanenka sai wanda ya imani to sai ya faɗa a suratu nu sai yace ya Allah ka halakar da mutanen nan kar ka bar ko daida da mai jiran gida domin idan ka bar su ba za su haifi kowa ba sai kafiri mai yawan fajirci shikenan Allah ta'ala ya karbi addu'arsa duk wannan abin da suke masa din da izgilanci da duka da suke masa kai san da suka ci karfin sa sai da addu'a rabbi inni maghlubun fantasir yana addu'a ya Allah al'arin da yani ka neme ka taimaka mini ka taimaka mini ubangiji ta'ala sai ya sauko da ruwan tufana fafatana abwaabas sama'i bima'in munhamim wa fajjalna al-ardha 'uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin kad qudir to da haka sama ta fara zubar da ruwa kamar da bakin ƙurya kamar yadda Bahaushe yake cewa kasa ta dinga bubbugar da ruwa annabi nuhu ya ɗebi mutanen sa ya sa a jirgin ruwa su kuma suka rasa inda za su shiga to kaga nan sai dariya kenan ko sai ya kawo musu dariya su kuma suna nan sun ruɗe sun rasa inda za su yi a haka har Allah ta'ala ya halakar da su suna cewa su sun gaji ina azaban take ya zo a musu mana sai ga ruwa kuma suna barin gidajensu suna komawa saman duwatsu ma ruwan na bin su har ya halakar da su gaba ɗayansu to kaga su ma wannan abun da suka yi izgilancin ya faru da su annabi hudu adawa sun masa izgilanci kai cewa ma suka yi in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in mu fa wannan bayani da kake mana cewa ayi imani ya imani nan mu abinda muke tamani kuma kanmu wai allolinsu kenan su za su ce allolinsu sun dan harbe shi da tabin kai wai ma'ana ya matsawa allolinsu guma kansu kenan kar a bauta musu to sun dan masa tsafi sun dan harbe shi saboda haka yanzu ya shi ma bai da cikakken hankali ma wannan abin da yake fadan wai ba a cikin hayyacin sa wato yake fada ba saboda haka allolinsu sun dan taba shi ta kaga wannan izgilanci ne amma a ƙarshe dai ubangiji subhanahu wataala ya halaka shi ya halaka su da iska bakarariya shine rihun aqim iska bakarariya wato iska mara albarka wanda bata barin komai to damiru kullu shay'in bi amri rabbiha fasbahu la yura illa masakinu, duk abin da ta samu za ta halakar da shi, ta halaka su gaba ɗaya. Iskan nan da ta zo suna waje, suka dinga gudu suna shiga gidajensu. A gidajen ma iskan na shiga gidan, aka rufe kofa, aka rufe window duka, sai iska ta balle kofan, ta je ta shiga cikin ɗakin, ta ciccibo mutum, ta fitar da shi waje, ta yi sama da shi, ta buga shi a ƙasa, shi kenan sai ya zama gawa kawai. Haka aka dinga musu. Ina izgilancin yake? Abinda suke yi na izgilancin sun ga sakamakonsa. Haka nan mutanen Annabi Salih, wato su ne Adawa, abin Samudawa kenan, su ma suna cewa ya Salihu, suna kiran sunan, suna cewa itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Salihu, kana cewa za a mana azaba idan ba mu yi imani da kai ba, don Allah azaban ta zo mana inda kake kai manzo ne, azaban ta zo mana. Suna wannan izgilanci, kai ya abun naka har yanzu, ya abun naka ne, izgilanci kala kala. Amma a ƙarshe me, fa akaza allazina zalamu sayhatu fa azbahu fi diyarihim jasimi, so da aka tsawa kawai ta dauke su. Malaika biyu aka ce in musu tsawa, da ya daka musu tsawa sai suka waye gari suna durkushi a cikin gidajensu, kowa ya durkusa kawai, kuma ya zama gawa ya bushe. Tsawa ɗaya na mala'ika, tsawa ɗaya. Idan Allah ta'ala ya ga dama halakar da mutane, cikin sauki ne zai halakar da su. To su ma wannan izgilancin sun yi shi ya wuce. Kuma haka nan mutanen Annabi Lutu suna cewa kai ku kori Annabi Lutu a garin nan, sai suna son su zama wasu masu tsarki, wasu ba sa luwaɗi, innahum unasun yatatahharun, su suna son su zama masu tsarki, wai su ba sa abun nan, ku fitar da su, ku kore su, ku kore su. Shikenan haka Allah ta'ala ya ce azaba za ta sauka musu idan ba su yi ba. Su ma suka ce ina azaban take ta zo. Allah ta'ala ya turo mala'ika Jibril ya ciccibi alƙaryansu, ya je ya ɗaga ta sama, sannan ya sauko da su taka-taka. An ce sanda suka ji tasbihin mala'iku, shikenan aka sauko da su, aka bi su da ruwan duwatsu, kuma kowa dutsensa ya je ya same shi. Shikenan suka zama labari ka Allah ya gano fiha, kamar ba su zauna a bayan ƙasan ba. Yanzu in ka je wurin ruwa ne kawai da ka samu, babu ainihin, babu su, babu alamar su. Su ma izgilanci sun ga sakamakonsa. Fir'auna da jama'arsa, Fir'auna idhab ila Fir'auna innahu tagha, yayi dagawa, yayi girman kai a tarihi na duniya, ba wanda ya nuna mulki irin Fir'auna. Amma me ya faru da shi? Ya sa banu Isra'ila a gaba yana azabtar da su, yana azabtar da su, yayi shirya a kashe Annabi Musa alayhi salatu wassalam, ya hana a yi imani, ya hana mutane sakar, yana yayyanka wato ainihin 'ya'yan mutane. Amma a ƙarshe a garin ya je ya halakar da Annabi Musa da jama'arsa, a can ne shi kuma halakarsa ta same shi. Allah ta'ala ya ce Annabi Musa, ku fita da daddare da kai da mutanenka. Suka fita da daddare suna tafiya, su kuma suka hango su sun fita, suka ce mutanen nan sun gudu suka bi su, suna bin su har aka zo kogin Maliya. Annabi Musa ya yi addu'a, Allah ta'ala ya ce bugi kogin da sandanka, ya bugi kogin da sandansa, sannan tai hanyoyi guda 12 adadin kabilun banu Isra'il. Kawai shikenan dutsen nan, fan falaka fakana kullu firqin kattawdil azim, saboda haka kowane ruwa sai ya zo ya taru ya zama kaman dutse, wancan ya taru kaman dutse ya bada hanya. Mutanen Annabi Musa suka shiga da Annabi Musa, suka haura. Shi kuma Fir'auna da jama'arsa da ya zo ya ga hanya, ya ce shi ma bari ya bi, yana shiga zo tsakiyar kogi kawai, fagashiyahu min al-yammi ma gashiyahu, kogi ya haɗe da su. To da ka su ma abin da suke izgilanci a kansa ɗin ya same su. Allah ta'ala ya halakar da su gaba ɗaya har da Fir'auna ne. Qarun da shi da jama'arsa. Qarun yana daga cikin mutanen Annabi Musa. Allah ya ba shi dukiya, sai ya zama yana da girman kai, yana ganin wai cancantansa ne yasa aka bashi dukiya. Innama utituhu ala ilmin indi, saboda haka shi iliminsa Allah ta'ala dama ya san ya cancanta shi yasa ya bashi. Aka kyale shi, ya gama tara dukiya, ya gama girman kan, ya zo ya fito irin wato wani kaman ka ce ka hawan sarki, kaman da abin nan da lokacin sallah. Shi saboda tsabar kuɗinsa, in ka gan shi kawai kaga sarki, ya sa ado na zinari, rigan zinari, gwalagwale na zinari, da shi da jama'arsa da wakansa an musu ado na zinari, ya je dinga zagayawa anguwarsa, inda ko'ina dama gidajensa ne, sito-sito ne dukiyansa, raƙuma guda 100, ba sa iya ɗaukan abun nan ɗinsa, makulle sito-sito ɗinsa. Saboda haka kawai sai kama zagayawa yana takama yana tayinga yana tayinga Allah ta'ala ya ce kasa kama shi cikinan kasa ta kama shi sai kama nitsewa da shi da jama'ar sa da dukiyar sa gaba daya kuma har duniya ta tashi suna nitsewa kamar yanda yazo a hadisi wurin ya zama ruwa ruwa da gulalle ya zama kogi so da haka shi ma Allah ya ya kama shi hakanan dukkan wanda ya kangarewa ubangiji ta alama bal amadan ba'ura Allah ne ba shi ilimi yake aiki da ilimin sa Allah ya maida shi kare ya maida shi kare mai lallagi mai haushi wanda yake zari ainihin harshen sa yana haki to Allah ta'ala in ya ga daman kama ka zai kama ka da ainihin wato laifuffukan ka sai ubangiji ta'ala ya ce qul siru fil ardi
قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين
بنجي تعالى يقول لك يا مسيا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا في الأرض كويت فيها أبايا كثامنا وياو الدنيا ثم انظروا سنن كدوب كيف كان عاقبة المكذبين يا كرشم ما سكرية منزونية كثنتيني kaje Saudiya Hijaz kaga inda samudawa suka zauna inda adawa suka zauna sai dai kaga gurabun su kawai ba su ba labarin su kaje samudawa Hijr inda aka halakar da su manzo su ma yana tafiya yaki aka zo wannan wadin yace to kar ku bi taurin in kuma ku za ku bi taurin to ku kama kuka ku dinga kuka har ku wuce wajen saboda ina tsoron kada abin da ya same su ya same ku kaga nan ma ya zama tarihi kaje Jordan kaga Desi wato albahrul mai inda aka kifar da wato wannan abin nan mutanen annabi nudu wurin ya zama kogi kogin da ba abin da ke rayuwa a cikin sa duk wani abu mai rai bare rayu ba kai ma in kan yi tsad da kanka ka shiga wani hali saboda haka ba a tsiyo a cikin kogin ya zama macaccen kogi kaje a nuna maka man ai wurin aka halakar da su kaje wadin mujab gaba da wannan kogin inda aka halakar da matar annabi nudu ita kuma dutsen ta ya bi ta har wajen saboda ta yi tafiya tare da mijinta Allah ta'ala ce kar kuwa waiwaya in ya waiwaya dutse dai za a halakar da shi ita kuma sai ta waiwaya saboda bata yi imani ba dama tana munafurtansa a wannan wadil mujab gaba da wannan kogin anan ita kuma dutsen ta ya same ta ya halakar da ita sai ka je kuma Fayyum inda aka halakar da Karuna birka ganin ruwan yana nan a kasar Egypt hakanan duk in kai yawon duniya ko ina zaka ga wuraren tarihi inda aka halakar da wato al'ummatan da suka gabata kaga idan ka gani da idan ka to sai ka gane cewa fa abun ba na wasa bane kai ma idan kai wasa abun da ya faru da waɗannan mutanen zai faru da kai abun da ya faru da jama'an da suka gabata waɗanda suka wuce to kai ma zai faru da kai saboda haka tafiya a bayan ƙasa da bibiyan wuraren tarihi yana da muhimmanci ƙwarai da gaske zai zame maka wa'azi zai zame maka izina shi yasa Allah ta'ala ya ce ka gaya musu ku yi tafiya a bayan ƙasa domin ya zame muku wa'azi ku gane cewa lallai al'amarin ba na wasa bane imanin ka kawai shine zai kubutar da kai ubangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah Allah subhanahu wataala ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana barna barna ce ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar je yanda muka sanar cewa an dage doka na keke nafe daga karfe 10 har zuwa karfe 12 so da haka har zuwa karfe 12 keke nafe zai iya zirga zirga a garin nan Ayola Gire Jimeta idan akwai wanda yake samun matsala in yazo komawa gida daga wurin tafsiri sai ya gaya mana domin a dauki mataki domin a riga an dage wannan dokan amma ya zama keke nafe din ka akwai wuta a ciki don lokacin za a tare mutu a ce bai da wuta shi kuma yana gadaran cewa ai ba doka to amma dokan wuta kuma idan tun daga magariba ne tun daga magariba take fara aiki in babu wuta a nafe dinka a ciki ana iya kama ka saboda haka ka sa wuta a nafe dinka sai zama babu wata hujjar da zai sa kenan a kama ka idan kana tafiya ko da karfe 11 ne har 11 da rabi har dai kafin karfe 12
sallallahu ala nabiyil karim wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah me tambaya ta farko yake cewa mallan don Allah ya taimake mu mana a gaya mana sharuda na karba addu'a
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daga cikin shurudan karban addu'a shine kai addu'an kana mai yakinin Allah zai amsa maka saboda ubangiji ta manzon sama ya ce ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba kuroki Allah ta'ala kuna masu yakini zai amsa muku sannan idan zaka yi addu'a hankalinka ya zama yana kan addu'an kada kana addu'a kana tunanin wani abu ko hankalinka yana tafiya ya zama karab kana kai dai kana addu'a amma zuciyanka kuma ta tafi wani wuri to wannan shi ma in an samu wannan addu'anka za ta samu matsala sai an samu cikakkiyar fiskantar ubangiji subhanahu wataala da mai da hankali akan abin da kake roƙon Allah ta'ala ya baka saboda manzon sama yace inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilillah Allah ba karban addu'a daga zuciya wanda take rafkaninniya wato wanda take mai wasa ubangiji ta'ala bai zai karba ba sannan daga cikin sharuɗin karban addu'a shine kar kai gaggawa kace nayi addu'an ba a karba mini ba to wannan ba za a karba maka ba manzon sama yace yustajabu li adikum ma lam ya'jal ana karba wa dayanku matikar bai yi gaggawa ba sai sabai suka ce meye gaggawan yace shine yace da'autu wa dan yustajabli nayi addu'an ba a karba mini ba saboda haka kenan kaman kai gaggawa Allah kuma baka isa ka ci da sta masa ba ana son naci a addu'a ko ka ga jinkiri ka ci gaba da nacewa amma kar ka ce wai kai kai tai ba amsa maka ba sannan ana buƙatan abuncinka da abun shanka da tufafin da zaka sa ya zama na halal wannan ba shar'i bane amma dai yana sa a gaggauta karba maka addu'a saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan inna Allah amara almu'mina bima amara bihi almursalin ko inna Allah tayyibun wala qabadu illa tayyibun wa inna Allah amara illa tayyiban wa inna Allah amara almu'mina bima amara bihi almursalin wa qala ta'ala ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dhakara ar-rajula ash'asa aqbara yudilu safara yamud yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabbi famat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu so da haka Allah mai tsarki ne ba karba sai mai tsarki ya umurci manzoni da mu'minai duka su ci mai tsarki manzo Allah ya bada misalin mutum wanda yake siffa na tawabu za iya wato siffa ne na kankan da kai kuma addu'a ana son kankan da kai sai kuma ya zama na abincin sa haramun abun da yake sha haramun tufafin sa haramun ya koshi da haramun manzo sai ce ya za ya amsa masa yana da wuya amma kuma ana iya amsa masa din shi sai Imam Nawawi yace wannan ba sharadi bane saboda shedan ma an amsa masa addu'an sa duk sabon Allah sa dai bai kai shedan ba kuma kafirai ana amsa musu addu'o'in su suma to amma in kana son amsa addu'a mai sauri shine ka nisanci haramu wannan sune wasu daga cikin sharuɗin nan
wannan kuma yake cewa mallam a ranar juma'a idan liman yana hudu ba yakan zauna a zama ta farko to mu da muke bin shi sallah zamu yi wasu addu'o'i ne ko zama kawai zamu yi kaman da ya zauna mu ba abin da zamu yi
ba nasin da yazo cewa za yi addu'a tsakanin wa'annan wato zama kutubobi guda biyu in an zauna kafin a tashi addu'a nasi sari wato a bayyane cewa ku yi addu'a tsakanin huduba da huduba ko lokacin da liman ya zauna amma akwai hadisin da yake nuna ya halatta yi addu'a a wannan wajen shine hadisin da yake cewa akwai wata sa'a a ranar juma'a duk bawan da ya roki Allah ta'ala a cikin wannan sa'an wato wannan lokacin Allah zai amsa masa addu'a to malamai sun yi sabani wannan lokacin yaushe ne har maganganu guda 40 ibnu qayyim abun ibnu hajar ya kasu cikin fatawul bari to guda biyu aka firin jayarwa na farko shine daga zaman liman lokacin da zai fara huduba har zuwa a gama sallar juma'a to kaga in ya zauna tsakanin huduba da huduba in kai addu'a ba za a ce ka laifi ba na biyu kuma daga bayan la'asar ne har zuwa magariba anan wannan lokacin yake kuma an kai addu'a ana tamani za a amsa maka saboda ka illiman ya zauna kafin ya tashi idan kai addu'a ba za a ce ka laifi ba amma ba nassi ne yazo yace ku yi addu'a ba sai dai akwai nassin da yake nuna ya halatta yi addu'a
wannan yake cewa mallam ina da aboki na Ramadan na bara da ya wuce ma bai yi azumin ba ga Ramadan na bana kuma mun san an yi mishi nasiha ya kiye ji shin mallam zan iya daina mishi magana gaba daya
wannan ya nuna kenan lafiyarsa kalau bai da wani uzuri idan daina yi masa magana zai yi amfani dai sa ya ci gaba da yayi azumin to yana da kyau ka daina masa magana amma ya kwana uku aka baka idan kuma kaurace masa din ba zai sa ya gyaru ba ci gaba da masa nasiha shine zai sa ya gyaru to ka zauna da shi ka ci gaba da masa nasiha amma kar ka yadda maka tasiri amma nasiha kuma ba za ka daina ba kar ka ce ai kai ka gaji a hatta tudiruhum alal haqqi atara har manzo sai ya ce sai kun tilasta musu akan karban gaskiya tilastawa so da haka in zaman ka da shi zaka masa tasiri yana dan karban shiriya kadan kadan kuma ba zai maka tasiri yanda kai kuma zaka bar abin da kake a kansa na shiriya ba to yana da kyau ka zauna da shi din a hankali yau da gobe zai gane amma in kuma kaurace masa shi zai yi amfani ya gyaru ka kaurace masa ko kuma in ka zauna da shi zai bata ka to ka kaurace masa kar kai dai zama abokinka saboda aboki yana da wato ainihin tasiri na'am
wannan kuma tambaya ne cewa ko yayi ko tayi tsakanin budurwa da iyayenta waye ke da haƙƙin yanke sadaki
budurwa da iyayenta ne suke da haƙƙi amma inda bazawara ne to ita take da haƙƙi wato ne yanke sadaki saboda al'ayimu a haqqu bi nafsiha min waliha ita bazawara ta fi cancanta da al'amuran aurenta fiye da waliyinta ita ko budurwa waliyanta sun fi ta ƙarfi a babin aure ita ma tana da nata haƙƙin saboda haka ana daidaitawa da waliye ne in waliye sun yadda shikenan koda budurwar ne ta fada amma dole sai waliye sun yadda amma bazawara kuma in ta yadda ko naira biyar ne ta yadda cewa ya zama sadakinta idan an bayar sadakin yayi
sai masu roƙon addu'a daga ciki akwai wanda yayi roƙo yace malam Asani a cikin addu'a ina son aikin soja kuma za a fara shirye-shirye daukar aiki din bayan sallah a sa shi addu'a
to Allah ya bashi nasara Allah kuma ya sa aikin ya zama mai amfani wanda zai amfani addini da musulmai gaba daya Allah ta'ala ya sa mu dace ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu yi kon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kon nisantanta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين